Daga murya Amurka a Washington DC. To jama'a barkamu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. Akan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da radio amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Zahra Aminu Fage. Shirin yau da gobe yana tabo batutuwa da suka shafi rayuwar matasa da mata. Kama daga zamantakewar su, ilimi, siyasa, lafiya, al'adu, kananan sana'o'i, nishadi, girke-girke, kai har ma da hirarraki da waɗanda suka taka muhimmiyar rawa a zo a gani wajen ci gaban al'umma da dai sauransu. A yau Litinin shirin zai leƙa Najeriya tare da wakiliyar mu Ruqayyah Basha. Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. Masu sauraro barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa da ku a cikin shirin yau da gobe tare da ni Ruqayyah Basha. A yau shirin zai dora ne kan maudu'in da muka tattauna a makon da ya gabata kan mayaudaran maza wanda aka fi sanin su da gold diggers maza, wato maza masu bin manyan mata da suke da abun duniya sannan suke bin su domin abun hannunsu. Kazalika za mu garzaya fagen wake-wake, sannan kuma a ƙarshe za mu leƙa ɓangaren ƙwalama mu ji me bakuwar mu a yau za ta girka mana. Masu sauraro sai ku biyo mu domin jin yadda tattaunawar zai kasance a cikin zauren namu. To kamar dai yadda muka yi a makon da ya gabata, bakin namu sun hada da Fuad Muhammad, Adam Sulaiman Umar, Hafsat Yahaya, sai kuma Aisha Lawal. To ma sauraron mu zamu dora ne kan tambayar da nayi wa malama Aisha Lawal.
Malama Aisha, ana tafcewa wai son zuciya da kwadayi da kuma wato abinda watakin iyayen mu suke yi a baya, wanda in muka duba zamu ga cewa fa abinda iyayen mu suka yi a baya daban da wanda samarin da suke yi a wannan zamani yake daban. To kina ganin abinda samarin yanzu suke yi na cewa su dogara da abubuwan da mata suke da shi ta fannin abubuwan abin duniya shine mafita gare su?
Wallahi ba shi bane. It's high time lokaci yayi wanda za ku zauna ku kiya ma kanku gaskiya a duniyan ku a tsakanin ku, kuna da ƴan uwa ma za ku dinga musu wa'azi, ku dinga fadakarwa, ake cewa ku dinga fadakar da su. Wallahi duk wanda ya yaudare ƴaƴan wasu Allah sai ya yaudare nashi. Kuma duk abin da kai in mai kyau ne ka shuka za ka girba, in mara kyau ka shuka duk za ka girba. Saboda ba daɗi yarinya tana nan tana tasowa, ka zo ka fara ta yi jiki mai tsinkin ta yarda da kai, ta su ki jiki jiki da kai, ita tana a zuciyarta ma tana ganin ta kawo miji, wannan lokaci ne yayi wanda zan samu abokin zama in zauna. Kai kuma abinda ke nan zuciyarka daban, kai watakila ka zo ka yi lalata ne da ita, number one. Number two, watakila kai ka zo ka yaudare ta ne, number two. Babu kyau, abubuwa da dama wanda bai kamata ba, kuma ka zo zuciyar mace yana da rauni, it's so fragile. Idan kai kuma
ba ka wasa da zuciyar mace,
saboda Allah, saboda Annabi, yanzu ka zo ka kace yarinya tana fadi fashi, musamman kamar ni yanzu ni a business kuma kullum ina kokari yanda zan hada 1+1 ya zama 2, ka zo ku dare ni, wallahi Allah ya isa ban yaki.
To malama Hafsa, kin ji abinda malama Aisha ta fadi, kina ganin mata da dama akan cewa kwadayi da suke da shi yake sawa suke fada wannan yaudara na maza.
Kamar dai da muka yi magana tun farko, ita mace tana da hakuri, tana da sanyin zuciya, sannan ita zuciyar mace ba kamar namiji bane ba ita mace yanzu abu guda ɗaya zaka yi mata guda ɗaya duk duniya ka biya ta saboda ka faranta mata in matsala ta shiga ta nemi taimako gurin wasu bata samu ba kai mata taimakon nan to wannan yana iya jawo ra'ayinta ta soka ta aminta da kai ta yarda da kai so wasu kuma suna using dama irin haka da rauni ga mace inda mace na da rauni to da yawa maza suna yi amfani da wannan damar su ci amanan mata da yawa kuma abin ma da ke faruwa kenan yanzu kamar yadda Aisha ta yi magana da Azun akan batun aure na mata yanzu mata muna da yawa wanda ba su yi aure ba kowa kowace mace burinta ta yi aure ta raye suna nan mamman sallallahu alaihi wasallam su da yawa mazan mu kuma suna using wannan daman suna cin zarafin mata suna cin amanan su fiye da ba a tsammani kike ganin miji ya zo miki kamulallen namiji zaki zata duk duniya kin samu mijin aure ke komai ma a gare shi kin samu matan mu da yawa na Hausawa zaki ga su sun fito suna sana'an su suna faɗi tashi saboda ɗiyan su wani namiji in kin aure shi wani namijin yanzu tunda ya aure mace ya mata laifi ina ji shekara ɗaya shekara biyu shekara uku ba bai mata kaya ba akwai matan da suke ɗaukar responsibility kansu da ci da sha da sutura da kuɗin haya da kuɗin kayan makaranta tana auren namiji fa kuma yana aiki ba bai aiki ba amma kuma ya bar mata wannan responsibility so dole wasu matan su ga tashi suna neman faɗi tashi so akwai wanda su kuma su tuntuni sun tashi suna nema suna nema to suna ƙarana sun saba ba sai su tsaya namiji yayi musu ba to irin wa'annan ma take ga ma sun kai wani manzili ba su yi aure ba sun zo lokacin yin auren eh to suna da kuɗi sun tara ba aihu ana neman aihu ana neman miji to irin wa'annan ma mosti an fi samun su an fi yaudaran su kiga yanzu kwana biyu an yi aure an zo an zauna lafiya lau kwana biyu kwana uku kiga baby din aramin kaza akwai kwangila fa da zan yi fa baby din aramin kaza with that take ga yana daga mun hankali wallahi saboda ai saki da abin da mazan kuke amfani da shi kenan eh sosai to rauni ga mace ke da shi yasa ake taking advantage din mu da yawa to wannan raunin nan ne
malam Fuad kaji abin da malama Hafsa ta fadi shin kowane irin mataki kake gani ya kamata mata ma ba ma mazan ba su dauka domin kaucewa fada daga irin wannan yaudara na maza a wannan zamani da ake ciki
eh to kamar yadda ruwa abuyi a wata bayani yanzu kuma da akari da abubuwan da ke faruwa a jihar Kano akwai bill da naga an passin na cewar duk macen da saurayi har ya zama na cewar ya taba zuwa gidansa babanta ma ya ganshi ya zama na kawai an riga ya ganshi to maganar aure ma ya zama dole kin ga wannan wata doka ce kenan misali dan akwai maza da sukan je su tsata wa mata lokaci su je su yaudare su idan suka je abinda suka fi ba wa muhimmanci shine su tsata wa matan lokaci you know su samu abubuwan da za su samu matan ira akwai wanda dama zaki ga me yake kai shi girki ne ake masa a gidansu yarinyar saboda abinda yake so kenan so burin sa in yaje gidan ya je ya ci girki ba abinda yake damun sa bai wuce so sai ake passing out wannan bill din na cewa kawai idan ubanta su ɗaya ma ya taba ganin ka to maganar aure don land sai an yi
aure
confirm kin ga wata wani doka a ce gwamnati ta samar da wani doka na cewa duk mutumin da aka kama da irin wannan kamar yadda ake yanke hukuncin fyaɗe ake yanke hukuncin masu saboda shi malam muna iya misa shi a tsari na 419 ka zo me ake cewa yaudara cikin zamba cikin aminci ya zama zamba cikin aminci to yana da kyau gaskiya a ce a hukumomi su shigo cikin al'amarin sannan kuma su ma mata su daɗa me ake cewa zage dantse yana kokarin tabbatar da cewa an bi musu haƙƙin fa irin wannan abu saboda yawa matan zaki ga idan abu irin wannan ya faru kawai shi ake da batun ba a you know yin maganganu saboda yawa mutane kuma sukan kalli cewa uku to ake ma kuma ai laifin ki ne me yasa har zaki da to sauran suke ga ana judging din matan da sauran su kuma ina jan hankali gaskiya ga maza su fahimci cewa wannan wani abu ne da Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana da kansa cewa irin waɗannan mutanen shi a karan kansa ne zai yi fito na fito da su shi ne nan zai yanke musu hukunci saboda a lokacin misali ranar kiyama idan muka tashi za a yanke muku kowa za a yanke musu hukuncinsa akwai mala'iku za su jaka to
karka ce na katse ka malam Fuad karka ce na katse ka malam Fuad malam Adam kaji abin da malam Fuad ya fadi na cewa mazan da akwai a jihar Kano da ake ce akwai wani doka wanda in ma namiji ya je hira wajen iya mace mahaifinta har ya ganta to kawai abin da ya kamata a daura aure to baka ganin aka je ga wannan doka shi ma kuma zai aifar da wani matsala na samun wato ba zauna an yi bincike an san ko shi namiji ne wanda zai iya daukan gidindumin gidan shi namiji ne wanda ba zai wato yaudaran da ya dauko tun farko ko da an yi auren sai yayi wannan yaudaran daga baya kuma ya saki yar nasu
eto ana samun kamar idan har da mun ga wasu ta duba tace za a yi wannan din to ai ya kamata shi da ma an samar da duk wata doka da ya kamata a takawa abin da zai biyo bayan mutum misali yanzu kasancewar idan aka ce an cinye samun ka auren ne okay an san cewa an kwana biyu ya gama muri da ga amaryan takarda zai rike sallamata
saka ci amarci
kenan me kamata a yi gwamnati ta sai da zata bi saka doka okay to in ba aka maka wannan auren wanda doka ne ko da za ku rabu wala Allah gwamnati ta ce cewa ko da za ku rabu a dokance cikin kai shekara goma sai ne kuma karka musu na mutum
to kuma a wannan zamani da ake ciki kana ganin hakan zai yiwu
abin zai
yana ma yiwuwa
ai abu ne na doka fa
yana ma yiwu
yanzu misali to in kika dauka misali a auren Kristan da in aka ce misali aka ce an yi aure ka aure mace daya me ake dama ba akan ce ba rabuwa har abada
haka
okay to ko me zai
da dadi ko ba dadi haka dai za a zauna
ana nan din ana tare wala Allah sai idan wani abu ne babba wanda ma ya shafi family tunda ai ba kowane rigima yanzu kan mata da miji zai iya raba ku ba amma yau shi ake ga in suka tashi rabuwa zai ga akan yaya ake samun matsala okay to wannan an samu wani abin da zai iya rabawa wannan amma wai tsakanin rigima ni yake a'a wannan ba zai raba wani ba to saboda haka za a iya saka dokar kuma ta zauna kuma a biyu din ne kamata ita ta gwamnati tana son ta yi fa
to na ga kamar malama Aisha tana son ta ce wani abu
akan abin da kika faɗa ne gwamnati ta ne ta sa cewa an yi tare da mutum a dora maka aure ai an koma kamar da ke da iyaye mu lokacin da suka yi aure ai ba su san junan su ba sai dai kawai a ce an ba ka mace
shiga ɗakin shi kawai
yawa
tunda akwai wannan yaran daga da yaran ce masa yana ga magai da iyayen shi da ce to ga ɗakin ka can shiga matarka tana jira ka fa kan da
zan da to ko da ganin aka ce za a yi wannan abin yanzu za ta daure
a zamanin da aka
yi ya canza
aiko yanzu iyayen mu na kokari saboda kin ga su kuce TV zamfara yanzu da an zo can ba ake daura aure
ina so ai ina kamar wannan abun burge ne ke da an zo can ba ake daura aure
shi a addini ma shine addini da ka zo tambaya babu wani bata lokaci a daura aure da akwai wata abiki ta ita ma daga zuwa can ba aka daura aure kuma everybody was happy kowa ya ji dadi saboda irin sai ki ga wani an zo an biya sadaki shekara ɗaya shekara biyu shekara uku ba a daura aure ba sai ya gama lalata ɗiyar mutane an jima ko yanzu ya ce a'a shi fa ya fasa ga lalura nan ga abu kaza ga gaba amma da ka zo wani eh kina son shi eh ina son shi kana son ta eh ina an daura aure
wato abin da wani abu
wannan da already akwai yadda tsakanin shi saurayi da budurwa din tunda har ita ta amince shi ya amince ya aiko da iyaye ne ko kuma magabata ne an ka zo an kai tambaya to ban ga dalilin da zai sa a gidan ba aure ba wasu an ce an ka je ka da
a san kin san a wannan abun malama Hafsa magana da nake shi da abun dadin a nan shi ne duk sanda aka ce an yi tambaya ka daura aure ni zan so a ce yanzu abun ya zama ma kamar ya zama dinka ma kamar yadda mun tace in dai ka taba gari ba wani yare ya taba ganin ka an yi aure to hakan zai
yi za a yi
saboda wannan na farko da kike za a rage wasu abu
za a rage
sai ya gara da yau ban da ma yau da ana yawan samun larata ni ke jawo da raga yarinya kamar da aka faɗa ma ta san da rauni idan tana son ka babu abin da ba za ta iya maka gaskiya
babu
za ta sadaukar da komai nata
a rayuwar ta ma in so samu
ne komai nata za ta iya maka
haka
okay to a wannan lokacin da ka zo ka kawo ta aka yi tambaya iyaye suka san da kai tana ji a ranka cewa ba za ka iya fita ba ka riga ka shigo ke wanda kuma yanzu samari yanzu
amma shi wani namiji fa yana da wani ajenda fa da ya biya sadaki fa zai ya gare ki kika zama mata ta fa to ko ma fita zaki
ki kira
ne abin da zaki
sai
kuna samu
Masu sauraron mu kada da ya kushi afa kuna sauraron shirin yau da gobe ne dake zo muku daga sashen Hausa na muryan Amerika a birnin Washington DC. Yanzu za mu gaza ya fagen wake-wake amma kafin nan bari mu dan sarara kana muka dawo shirin namu zai dora.
Allah komai san akan tana labuci ni fatana banna karta sai nake nace a gidana yadda babu mai mun kwace kan ta si iya
to madalla sawa sauraro a yau dai zamu canja salo inda a cikin zauren namu muna tare ne da mawaki amma kuma fa yafi shahara ne a gefen kida wato wannan bako namu zai dora maka kida inda yake dora ma mawaka wanda suka yi fice kamata wato bangaren Aliji Tani Ado Gwanja Auta Waziri da sauran dukkan mawaka wanda suka yi fice a harkar wake-wake to amma kuma aka ce waka a bakin mu ita yafi dadi inda zan hada ku da bakon mu a yau da zai bayyana mana ko shi wane ne
sunana Sultan Babandala Sultan Babandala makadi ne a masallantar Kanute kuma mawaki ne kuma sound engineer
to an ka ce makidi meke me hakan ke nufi
music producer wanda yake kidan dubata waka da zaka ji da kida akan ta so shi ne wanda yake kidan akwai shi ai san sai an yi kidan sai mawaki waka sai
to yawanci an fi samun mawaka kai me jawo hankalinka kaga cewa ka fi son kai gefen kida
eh ni mawakan ne ma asali ma kawai industry so kawai saboda in samu kai na sauƙin producing na ayyuka na kai na sai na koyi kida nake to kuma sai zama na ma mutane ina mutane da yawa bizin ma ta kai wani ma samun lokacin da zan yi wa kaina to shine abin da ya janka na fara kida
yanzu kamar aka ce za a yi waka ka dora kida ya kake gane kidan da zai duhu akan waka
eh ina jin yanayin wakan da ka zo da shi zan iya gane a wani key ne ko wani tunda normally ina da theoretical abin experience na keys na key kidan yau kuma ina da shi practically so in ka zo da abin da zan san kana zuwa min da wannan an ka zan san yanayin irin kidan da zan maka so in ma na fa saba aiki da kai kuma to wannan mai sauki ne da ka zo da a kawai na san ya zan seta maka shi in ma kida aji
to amma wannan kida din nan ka je ka koyo ne ko kuma dai kawai karambani ne irin na matasa yasa har ka iya
eh akwai koya akwai karambani in farko na fara ma koya tare da abokai yana ne wanda su already na same su a cikin abu na koya tare da su sannan na dawo garin Kano sai na fara zama a Kamatako studio daga nan na koma gurin DJ Miku ana na karasa koyan kiɗa sai daga ba kuma kin ana rayuwa ana update ana duk bincike ana waye to da yanzu akan haka nake in na bincike abu duba in ga bincike ake kaza sai nayi da kaina kawai
to amma baka samu matsala ta gefen iyaye ba sakamakon wannan irin harka naku
ai kisan komai sai da kalubale sai ka samu kalubale kafin ka cin nasara to amma ni kalubalen na ba ta bangaren iyaye zo ba a dai ne rayuwa cikin industry ne anan na samu ni na kalubalen kuma Allah da an wuce da dama daga ciki don mun yanda na sha a baya ba zan mai tashi ba na
to wani irin matakai ka bi domin magance waɗannan kalubalen
to hakuri dai shine matakin farko don dole abin da zaka yi kana zaka cin nasara ka sa naci dole sai ka attachin da hakuri kana hakuri kuma kana naciya kana mantawa da abu baka sa ranka to in kai free man naka to shine aka samu damar kokolka ta bude ka da cigaba da abubuwan da kake lafiya da
to ko kana bayan kidi akwai waka da kake yi ne
ina yi sosai ina waka amma ba da gaya miki dake ba sa bari na ne ina samun lokaci amma ina yi dan kwanaki ma na saki EP na na dora su YouTube channel na da su audio ma ba
to wani irin waka kake yi
freestyle na da nake yi ima ban magana da tuzun nashi ba saboda ni nke ji wa kuɗi na yake ji eh nana eh ne ba nana ba gasarin ne dai
kawai to yanzu dai da ni da masu sauraro za mu so a rera wannan waka a jiya yake
to bari in ta Hausa ta mun nana yake ko
kauna ta kai kauna yarda ta yarda kece kana ta yarinya mai sada kauna ta kai kauna yarda ta yarda kece kana ta to ba dai muna cikin studio bane
Haka yake masu sauraro, da fatan dai kuna jin dadin kasancewa tare da mu a daidai wannan lokacin da muke kawo muku shirin yau da gobe, wanda ke zo muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, inda muke tattauna da mawakin mu a yau, wato Sultan Babandala, mawaki kuma a wato mai sa kiɗa kenan, makiɗi ko wanda aka fi sani da music producer. To wannan waka da ka gama rerawa, shin kai ma budurwarka ne ko kuma dai akwai wani abin da ke sa ka ji ka rera waka, ko kuma dai haka kurin dai in ta taso kake yi?
A wajen dai na yi shi ne kawai saboda ina cikin mood dai, amma ko mood na soyayya, ina cikin yini na soyayya a lokacin, amma ba budurwata ne ba. So mu waki da ma da wani abu, ina cikin damuwa waka yana zuwa mishi, in yana cikin farin ciki waka yana zuwa mishi, in yana cikin takaici ma duka. So
to wasu irin waƙoƙi ka fi?
Na fi waƙoƙin soyayya. Na fi na soyayya.
To amma in muka dawo baya da waka da kiɗa, wanne ya fi burge ka?
Wallahi waka ya fi burge ni, na fi son waka. Musuli ya gara abirgin karibar mamar damar cimki, ina yin wajen aure sosai, ina yin na soya to ina jin daɗin yin su. Kiɗa kuma kawai na fahimci cewa abin yana suna ne, kuma akwai shi a jikina, kuna da sa'an kiɗa gaskiya. Don Musuli kin ga ina yin kiɗa yawanci za ki ga maka tana zama hit. Allah yana sanya albarka a kai.
To wasu irin nasarori ka samu sakamakon wannan harka da kake yi?
Na abubuwa da yawa ba a ciki, saboda asali ma zuri abin da jiga nake a rayuwata a cikin wannan harkar nake yin shi. So na yi karatu na Infotech, Information Technology, na gama bayan secondary school kenan, makarantar gaba da secondary kenan na gama. So amma wata kwata tana na ajiye ta zolin ma ba zo na nemi aiki da shi ko da abu ba, saboda to kin ga duk abin da nake kawai a cikin sound engineering ne ko music production ko waka. Ni ma mata daukan takarduna na ce wurin zai nemi aiki ba gaskiya. To wannan rike ni da abubuwa da na samu na duniya na rayuwa da nake amfani da shi, da nake komai na ci na sha na aure da ni da wayewaye duka a cikin harkar ne.
Ƙarshen wani irin fata da kira za ka yi wa 'yan uwanka matasa?
To a farko dai dogaro da kai da gaskiya da amana, ba zan taɓa manta ba, kuma a kowane mai gida na ni babban mutum ne, isa na amfani da maganar manya sosai a rayuwa. Yake ce mini idan ka kewaye kaina da mutanen arziki, da kuma ma'ana mutanen arziki ba lallai sai masu kuɗi ba, waɗanda suke son ka da arziki, waɗanda kuma suke baka shawara ya za ka yi, me za ka yi, kama ka ci gaba a rayuwa. To daga wannan ka dauki wannan matakin, zaka ga zaka nemi mutum mai zatattare da kai ka rasa. So ba da zai ka je kai abin da banza, ko ka ɓata ranka lokaci a rayuwa, ko kuma ka zo ka zama mazauna gari banza. So ina ga in ka fara magance wannan, to ka fara maganin ka magance kaso 70 daga cikin matsalolin rayuwarka. Inda kana gadin ya kake rayuwa, sannan kana da haƙuri, da kuma kana sa gaskiya a lamuran ka, to shikenan.
To a ƙarshe wani waka za ka rufe mana shirin da shi?
Waƙan da zan rufe shiri da shi ne shiru sai in ga waƙoƙi sun zo min kai nan da yau. Barka ne wanda ya zo wa kiya. Bari mu kina uwar gidan.
A tikata wa kin zamo digona, ke nake rakin bisa shirina. Niki tabbata ya ki dubi idona.
Wallahi na manta da gobe.
To haka yake masu sauraro. Da fatan kun ji daɗin wannan tattauna da muka yi da wannan matashin mawaki, inda ya bayyana mana shi fa ba iya waka kaɗai ya tsaya ba, ya ma fi shahara ta gefen kiɗa. To da fatan dai an ɗauki wasu abubuwa a cikin wannan tattauna. To haka yake masu sauraro, yanzu kuma muka dawo gefen kwalama. A yau muna tare da bakonmu ne, inda aka ce magana a bakin mai shi yafi daɗi, gashi dai za ta yi mana bayani. To ya sunayen bakonmu a yau?
Malama Yafisa.
To menene bakonmu a yau za ta girka mana?
Zan girka mana yam balls in Allah yadda.
To masha Allah, kaman da me mutum yake bukata in zai yi wannan yam balls?
Okay, in kana bukatan yin yam balls, kana bukatan doya, attarugu, tafarnuwa, albasa, ni na kan dan sa ginger, sannan kana bukatan kwai, dan kana bukatan mangyada wanda za a soya yam balls da shi.
To ya za ta fara bayan an tana da waɗannan abubuwa?
Okay, kana da abun nan abubuwan da na lissafo mana, sannan kuma already kana da kudin maginka dan gishirinka wannan daman na san muna da shi a kitchen so ban hada da shi ba zaka samu dan doyanka daidai yanda kake so in kaman kana so kai na mutane biyu ne in size doya dan mai girma ne dan rabin sa ma zai yi maka yam balls irin zaka iya samun balls guda 6-7 depends on size din da ka mulmula shi so zaka samu doyanka ka fere ta in ka fere ta ka wanke ta ruwanka daman yana wuta ya riga ya tafasa sai ka dauki doyan ka zuba a ciki ka rufe in ya dafu irin dafuwan da ya kamata yanda ake dafa doya dai sai ka sauke ka tsamu ruwa a filter in ka tsamu ruwan daga cikin yam balls din
sai
cikin doya cikin doya din in ka tsamu ruwan daga cikin doya sai ka samu ko dan karamin turmin mu ko kuma dan roba mai dan fadi kina samu roban ki mai fadi sai ki dan farfasa wannan doya din ki yi shi kaman ya zance
farfasa shi dan zai gari wanda zaki iya mulmula shi
masha Allah thank you very much yanda zai zaka iya mulmula shi bayan kin farfasa doyanki already attarugunki tafarnuwanki albasanki kin dan nika su ba irin nikawan laushi din nan ba irin ko grating din shi ko jajjagen sa
jajjage dai
hawa jajjage is better ni ma na yi preferring jajjage in kika yi jajjagenki sai ki kawo wannan jajjagen da kika sa a gefe sai ki mixing a cikin wannan yam bin nan da kika farfasa din nan wannan doya din nan da kika farfasa sannan a wannan lokacin ni na kan so in dan sa jinja in kana da garin jinja kana iya sawa in baka da garin jinja kana iya samun
danyen
kadafa da kadaka sai ka dan matsa ruwan sai ka sa zai baka same flavor insha Allah sannan in a yayin da ka zuzzuba wayannan abubuwan da na kira sai ka dan samu maginka kaman cubes guda biyu in star ne in Rayco ne na kan sa 1.5 sai ka sa gishirinka tablespoon irin daidai tablespoon karamin chocolate na 1.5 shi ma yayi insha Allah
suga ko
gishiri ba suga a cikin yam ball
shi
gishiri so zaki samu sai ki gauraya wayannan abubuwan tare ki gauraya shi ki cuccukta shi tare a lokacin da kika ga mixing din shi kin ga komai ya hadu komai ya baki kalan irin zaki ga abinda kike so sai ki samu faranti a gefe sai ki dan samu kina gutsura kina dan malmala shi daidai yanda zai miki malmala kaman yanda kike malmala me zan ce
kaman dai bones haka
yawa kaman yanda kike malmala
of
thank you very much sai ki dan malmala shi sai ki sassa a gefe a lokacin da kika gama shirya malmalan kika gama malmala su sai ki samu kwanki din nan wanda na kira sai ki fasa sai ki kada wanda zaki kaman yanda kike in kina so ki soya
kwai
yawa sai ki dauki wannan balls din sai ki sa a ciki ki dan gauraya a cikin wannan ruwan kwai din ni na kan so dan saki kara gishiri kadan da kuma dan magi kadan har albasan ki da kika dan yi jajjage da wannan attarugu kina iya karawa sai ki rolling din shi a ciki wato ki ki sa shi irin ki gauraya shi a
cikin kwansu
sai ya shiga cikin kwai da kyau a dayan gefe dama already man ki ya riga yayi zafi kin jefa mata albasa ta dan kara miki irin kamshin nan da ana wuce ana girki mai dadi yau masha Allah mai tayi zafi kin ga alaman tayi zafi zaki dauki wannan yam balls din nan da kika mulmula a cikin kwai sai ki jefa a ciki kina jefa ta a ciki zaki ga gefen nan ya canza zuwa golden brown sai ki saki juyawa haka zaki ma sauran in Allah ya yarda in kika sai ki
dan ana bukatar man gyada da yawa kenan ko kuma man gyada kadan
daidai ba wai da yawa ba just irin na soyawa deep frying zaki ba shallow frying ba wato in aka ce deep frying kun san muna da deep frying da shallow frying deep frying kana dai bukata a ce at least half of abinda zaka sa ya shiga cikin mai yawa ba duka ba to irin daidai mai din nan kake bukata ba da yawa can ba insha Allah
to haka yake masu sauraron mu dai ina ga a iyanan lokaci ya fara hararan mu a iyanan zan da tsaya da fatan kun ji dadin kasancewa tare da mu a wannan shiri na wato yau da gobe wanda yake zo muku wato daga sashin Hausa na muryan Amurka a birnin Washington DC a daidai wannan lokacin ni ruƙaye bashi nake muku fatan alkhairi har kullum bi salam